نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايهك أموا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة بولا ساكي سادوا وانا مسلاتي يتارن البركة مسلاتي مغلقة عنان تفنغ رمبوشي اجار بوشي اوانا يمتشي نرانا لاربا الشرن دبيوك وطر رمضان هجر منذو صلى الله عليه وآله وسلم دبو ديانا دلي هدو دا تلاتين دا هدو واندا كما يزو ديدي دا تلاتين دا ديا غواتا بقوي ميلادية تدبو بيو دا شاوكو اوانا مجالسي دا ميكي تفسير القرآن بيقرما واندا منا چكين تفسير سورة الإسراء غا كدن دا چكين تبوي دا مكسابو wanda yace assalamu alaikum wa rahmatullah. Yace ni haifaffen garin Bauchi ne, kuma anan nake da zama, amma ina karatu a wani gari mai nisa. Idan na tafi makaranta na kan shafe wata uku, idan na dawo gida kuma ba na wuce sati uku. To shi tambayar sa ran a ina ya kamata yayi sallar asar, duk inda yake iyalan, wato danginka da iyalanka ko mu ce iyayenka suke, tunda yanzu takila wannan ba mai aure ba ne, wace ba mu ce iyalansa ba, da iyayensa suke, to nan ne garinsu, nan ne gidansu. Saboda haka idan ya zo nan babu maganar ƙasar, inda kuma yake bako, can inda yake karatu matsayin bako yake, ba mazaunin gari ba ne. Saboda haka a can zai iya yin ƙasar, sai dai idan ya bi liman mazaunin gida nan tilas ya ci kai. Duk matafiyi idan ya bi mazaunin gida sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam shi ne ya ci kashi sallarsa, amma idan zai shi kadai to sai ya kasaru, in ya dawo gida kuma sai ya ci kasa. Menene hukuncin walimar mata a musulunci? Babu wani abu dan mata sun yi walima, illa iyaka dai kawai a kula da dokokin shari'a, don ba wai ita walimar ce aka hana ba. Dan mata su haɗu su ci abinci su taya junan su murna akan wata munasaba, babu komai a nan. Da iyaka dai kawai ta zamana haɗuwar an kiyaye shari'ar Allah a gurin, kada a yi shigar da bata dace ba, kada a zo a yi maganganun da basu dace ba, kada a samu cakuɗeɗeniya tsakanin maza da mata. Idan ba su yi wannan ba, komai dan sun yi, dan sun yi walima ta aure ce ko kuma suna ne ko wani abu ka cikin wannan. Wannan kuma yana cewa shin da gaske ne a cikin Sahih al-Bukhari da Muslim akwai hadisai dhaifai, kuma to wannan tambaya ina jin mun taba darasi a nan a cikin alfiya ta Suyuti da muka yi. Mun yi magana akan hadisan sahihaini, hadisin Bukhari da Muslim. Saboda haka idan har ɗalibin ilimi ne, yana iya komawa ya nemi wannan karatu, zai ji ansar akwai ko babu, kuma akwai to yaya suke, da yawa ko ba su da yawa. Sannan yake cewa a cikin Sahih Bukhari akwai hadisai waɗanda suke nuna wajibcin yin wankan juma'a. Na'am, akwai hadisi, akwai hadisi ghuslul juma'ati wajibun ala kulli muhtalim. To wankan juma'a wajibi ne akan dukkan wani balagagge, wato duk wani wanda zai fita juma'a wajibi ne wankan juma'a. Akwai wannan hadisan, akwai kuma hadisi a cikin sunan ba a cikin sahihaini ba, wanda shi kuma yake cewa idan mutum yayi fa biha wa ni'mat, idan kuma yayi wanka, idan mutum alwala yayi bai yi wanka ba, fa biha wa ni'mat, wato ma dalla da wannan. Idan kuma yayi wanka fal ghuslu afdalu, wankan shi yafi. Wanda wannan shine yasa wasu malamai suke ganin wankan ba wajibi bane, saboda wannan hadisin da yake nuna cewa idan mutum alwala yayi ma to babu damuwa, in kuma yayi wanka to wankan shi yafi ba a ce wajibi bane, amma hadisin cikin sahihai ne, babu shakka yafi inganci, yafi karfi, kuma yafi zama waƙaro garo, tunda cewa wajibun ala kulli muhtalif. Wannan kuma yana cewa ai mun bayani lokacin da Annabi Musa alaihi salam ya je munajati da Allah, lokacin da Allah ya yi magana da shi, wai a jikinsa ne ya ji maganar ba a kunnen shi ba? Ina so a yi mun ƙarin bayani. To ta ina ake jin magana? Ba ta kunne ba? Idan ka ce ba ta kunne ya ji ba, to ba sai ka kawo nassin da ba ta kunne ya ji ba, ta ina ya ji? To ta matarsa ko ta gadon bayansa ko ta kansa? Allah ya ce ya yi magana da shi, wa kallama Allah Musa taklima, Ubangiji ya yi magana da Annabi Musa. Inni ana Allah la ilaha illa ana, innani ana Allah la ilaha illa ana, inni ana Allah, inni ana rabbuka faqla ana alayka innaka bil wadi al muqaddas tuwa, wa ana akhtartuka fastami' lima yuha, innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dhikri. Hazwa karshen tattaunawar da suke da Ubangijinsa. To haka Ubangiji ya gaya mana ya yi da Annabi Musa. In ka zo ka ce a'a ba ta kunne ya ji ba, to kana gurin ko kuma kai ne Annabi Musa? Haka wannan shishigi ne cikin lamarin Allah. Ubangiji ya yi magana da Annabi Musa, eh ya yi magana da Annabi Musa. In an yi magana da mutum, ta ina yake ji? Ta kunnen sa yake ji. In ka ce ba ta kunnen sa yake ji ba, to sai ka faɗi ta ina yake ji. Wannan asali abin da ya jawo wannan irin waɗannan maganganu, akwai aƙida da take korewa Allah Ta'ala sauti da harafi, cewa Ubangiji yana magana amma ba sauti ba harafi. To kaga wannan duk shishigi ne cikin lamarin Allah. Yaya za ka kore abinda baka sani ba, ka ce ba sauti ba harafi? Ubangiji cewa ya kira Annabi Musa, ya kirawo shi, wanadainahu nida'ukum la yakunu illa bis-sawt illa bil-haq, mun kirawo shi kuma mun gana da shi, muqarrabnahu najiya. To ganawa da sauti yake yi ko kuma kawai bakan mutum yake shi ne suna ganawa? Dole akwai magana. Haka nan kira shi ma dole akwai sauti, akwai harafi. Kuma hadisi ya tabbata cikin sahihai ne, hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda yake bada labarin tashin al-kiyama, yake cewa fayunadihim rabbuhum bi sautin, Ubangijin sai kirawo su da sauti. To sai ka zo ka ce baya magana sa ba sauti. Wasu ma da suka kai matuƙa wajen su kore wa Allah Ta'ala magana, sai suka ce ai ba shi ne ba wai wata bishiya ce ta rika maganar a madadin Allah, cewa Allah ya halicci maganar sai ya sa ta a jikin wata bishiya, sai bishiyar ta rika magana. To bishiyar ce ta rika cewa inni ana rabbuka, ita ce ta rika cewa innani ana Allahu. Kaga wannan ai ba zai yi ba. Annabi Musa ya zo bishiya ta ce masa ni ne Allah, kuma ya yarda. Inda kun bishiya ta ce ita ce Allah, ita gama yawo. Saboda haka wannan duk tawili ne na kokarin a korewa Allah Ta'ala sifarsa. Mun san akwai Jahar ibn Safwan wanda shi ya kirkiro wannan mazhaba din ta korewa Allah sifofinsa, ce Allah akwai shi amma zati ne, ba shi da sifa. To garin sai an yi tawilin ayoyin Allah ne duk aka kore waɗannan abubuwa. Saboda aga an kore sifa ɗin gaba ɗaya, ce bai sifantu da wata sifa ba. Ce wa kallama Allah Musa taklima, sai ce wa kallama Allah Musa. Kaga in aka ce wa kallama Allah, kaga kenan Musa ne ya magana, ba shi ya magana ba. To wa kallamahu rabbuhu fa, wannan ba zai iya karɓar tawili ko ya yake ba. Wa kallamahu, wannan damirin hu dole ya zama a mahallin nasbi, ba zai iya zuwa a mahallin rafi ba. Ga wanda ya san larabci, damir ne wanda yake zuwa a mahalli na nasaba ko na jar, amma ba zuwa a mahalli na rafi. So wannan magana ba gaskiya ba ce, ya ji maganar Allah da sauti da harafi. Za mu koma cikin tafsiri, kamar yadda muka ce muna cikin tafsirin suratul Isra, muna kuma farkon sura ɗin. سبحان الذي أسرى بعبده.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا
نعم الله تعالى يقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا تركيا تبتا قوان نندي تفير دليل باوانسا أواني ينكي ندري من المسجد الحرام لقى مسلا جيمي الفرما نمكة إلى المسجد الأقصى زواغ مسلا جيمي في نيسا نقدس الذي باركنا حوله وانده muka sanya albarka a kewayensa linuriyahu min ayatina domin nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu innahu huwa samiul basir lalle shi mai cikakken ji ne kuma mai cikakken gani ubangiji ta'ala ya bude wannan surar da kalmar subhana kalmar subhana tana nufin tsarkake Allah kuma akan amface ta lokacin da ake magana ko lokacin da ake jawo hankalin mutum domin a gaya masa wani abu mai ban mamaki anan abinda za zai biyo baya wani abu ne mai ban mamaki shine tafiyar dare da ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama cikin dan kankanin lokaci daga masallaci mai alfarma na Makka zuwa masallacin Qudus tafiyar kwana 40 ayita a cikin wani yanki na dare aje a dawo saboda haka abu ne na ban mamaki shi yasa sai aka bude da kalmar subhana wanda ana yin amfani da ita a larabci domin nuna mamakin abin da ya kasance a nuna cewa kudarar ubangiji ta sha gaban komai kuma babu abin da Allah ta'ala yake gagarar sa sannan kuma a nuna maka cewa wannan da aka yi tafiyar dare din da shi wani babba ne mai daraja a gurin Allah saboda haka aka jawo hankalinka ta hanyar bude surar da wannan kalma subhana sannan aka jingina ta zuwa ga al-ismul mausul aka ce allazi ba a kawo ismul jalala ba don a nuna maka cewa abinda wannan jumlatu sila din allazi asra wanda yayi tafiyar dare don ita wannan tafiyar dare din ita ce abin mamaki to a nuna maka a dalilin ta ne aka yi wannan tasbihi din ita ce abin mamaki a cikin labarin abu saboda a ciki ne ake fito da isasshiyar kudurar ubangiji sannan kuma a ciki ne ake nuna girman wanda aka yi tafiyar dare din da shi Allah ya ce asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawan sa laylan kuma sai aka sake cewa laylan ita kalmar asra ita karan kanta tana nuna tafiya da daddare domin da larabci tafiya cikin dare ana kiranta asura asura shine tafiya cikin dare to kuma sai aka sake cewa laylan dan a nuna maka cewa tafiyar ba wai tun daga farkon dare har ƙarshen dare aka yi ana yin ta ba a an yi ta ne a wani yanki na dare sannan kalmar sara ita karan kanta kalma ce wacce ana iya ta'diyarta wato tana fi'ili ne wanda yake zama alfi'lul muta'addi bil ba ta kace bi abdihi to amma duk da haka sai aka ƙara wata alhamza a farko aka ce asra bi abdihi wannan alhamza din ba hamzatu ta'diya bace ga wanda suka san ilimin sarfu ba ta ta'diya bace a ana so a gaya maka cewa tafiya ce ta dare sannan kuma Allah ta'ala yayi ta tare da bawan sa shi yasa aka ce bi abdihi dan a nuna maka cewa tafiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam din nan yayi ta ne tare da ubangiji cikin kulawar sa da lurar sa da kiyayewar sa bai bar shi kadai ba shi yasa aka ce bi abdihi aka kawo kalmar ba inda ya ce asra abdahu ma'anar za ta fito amma sai aka ce bi abdihi aka kara wata ba'un don a nuna cewa ubangiji yana tare da shi a wannan tafiyar da yayi tare da shi wajen kulawarsa da bashi kariya sannan sai aka ce bawansa anan ba a faɗi sunan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ba a ce subhanallazi asra bi muhammadin ba ba a ce subhanallazi asra bi rasulillahi ba ba a ce subhanallazi asra bi nabiyillahi ba sai aka ce bi abdihi saboda waɗanda ake magana da su na farko sun samu labarin isra'ila sun samu labarin wannan tafiya da aka yi kuma da annabi sallallahu alaihi wasallama aka yi wannan tafiyar saboda haka labari ne da ya yaɗu ko ina da ina an ji shi saboda an ce bi abdihi sun san wa ake nufi anan annabi sallallahu alaihi wa sallama ake nufi sannan abu na biyu salan alqur'ani salan magana ta alqur'ani duk sanda aka kawo abdu tare da kuma a jingina shi zuwa ga ubangiji ko lafazin abin nan ko zamiri na ubangiji to ana nufin manzo sallallahu alaihi wa sallama saboda haka an san wannan sannan wannan izafa ce ta girmamawa an kirawo shi bawansa dan a nuna girman annabi sallallahu alaihi wasallama da babban matsayinsa a gurin Allah a nuna cewa shi bawan Allah ne wanda yake bauta wa Allah bautar da babu wanda yake masa irinta shi ne wanda ya miƙa wuya ga Ubangiji ya sallama komai da komai ga Allah ya sadu da gare shi ya yi da'a gare shi ya karɓi hukunce-hukuncensa bisa ƙauna da soyayya saboda haka ya cancanci a kirawo shi bawan Allah saboda haka wannan izafa ce ta tashrif idafatu tashrif ce ba idafatu ba idafatu ta'rif ba ba dan a nuna Allah ne ya halicce shi ba shi bawan Allah ne ai kowa ma Allah ne ya halicce shi kuma kowa ma bawan Allah ne in kullu man fis samawati wal ard illa ati arrahmani abda da wadu wanda yake sama da ƙasa za su je wa Allah a matsayin bawa saboda ka kowa bawan Allah ne to amma da idafa ce an jingina shi zuwa ga ubangiji ko lamiri na ubangiji dan a nuna matsayinsa babba saboda ka kalmar bawan Allah ba karamar kalma bace kalma ce da take nuna girmamawa shi yasa Allah ta'ala ya kira annabi sallallahu alaihi wa sallama a gurare daban-daban da wannan matsayi na girmamawa matsayi na cewa shi bawan Allah ne shi mai bautar Allah ne al-abdullahi anan ko abduhu bawan Allah ana nufin bawa wanda yake biyayya ga Allah da bauta masa bisa so da kauna ba bisa an tilasta masa ba saboda haka al-abdu huna bi ma'ana al-abid lillah mai bautar Allah akwai al-abdu bi ma'ana al-mu'abbad wanda ko ya ki ko ya so zai yi wa Allah da'a ta wata sigar domin ka ki wa Allah da'a ta sigar kana so kana ji kana gani ta sigar kauna da biyayya da soyayya to zaka yi wa Allah da'a ta wata sigar ka ki ko ka so domin irin halittar da Allah ta'ala ya maka dole ka tafi akan ta ba za ka yi canza halittar Allah ba ka ci da bakinka ka shaka da hancinka ka gani da idanka ka ji da kunnenka waɗannan duk tsari ne da Ubangiji ya sa maka a matsayinka na mutum da ya halitta kuma dole ne wannan tsarin ka bi shi ba za ka iya canza shi ba kaga anan ka zama bawan Allah ko ka ko ka so to akwai kuma al-abdu abdullahi bi ma'ana al-abidu lillah mai bautar Allah wanda ya bi Allah ta'ala cikin kauna da soyayya da girmamawa da biyayya wala ita ce wato shine abin yabo shi ake yabo Allah ta'ala ya yabi annabinsa sallallahu alaihi wa sallama a wasu makamai wadanda suke manya-manya a yayin da yake batu akan wani matsayinsa wanda yake ba karami ba Ubangiji ta'ala lokacin da ya magana saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi wa sallama babban matsayi ne da Allah ta'ala ya masa sai ya ambace shi da bawa tabarakal ladhi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil'alamin nadhira alhamdulillahi alladhi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja kaga sai kirawo shi da bawa saboda matsayin da ake magana akan sa na saukar al-qur'ani matsayi ne babba haka nan lokacin da Allah ta'ala yayi magana akan matsayinsa na mai da'awa mai kira zuwa ga Allah mai bautar Allah sai ya kira shi da bawa wa annahu lamma qama abdullahi yad'uhu kadu yakununa alayhi libada anan an kirawo shi da bawan Allah saboda wannan matsayi da ake magana akan sa babban matsayi ne matsayin da ba ma mutum ba har ta aljanu suka miƙa wuya suka saduda suka zo suka yi mubaya'a ga annabi sallallahu alaihi wa sallama suka nuna biyayya su gare shi da amsar abin da yazo da shi kaga babban matsayi ne sai Allah ya kirawo shi da bawa haka nan lokacin da Allah ta'ala yake yi wa ainihin kafirai kalubale da cewa su kawo wani abu kwatankwacin alqur'ani idan za su iya sai aka kirawo annabi sallallahu alaihi wasallam anan ma da bawa saboda matsayi ne babba da Allah ta'ala ya bashi in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi in har kuna shakkar abinda muka saukar wa bawan anan ma sai aka kirawo shi da suna bawa saboda wani matsayi ne babba saboda haka al'ubudiyatu lillah shine babban matsayi da bawa zai samu ubangiji ta'ala ya yabe shi da wannan shi yasa zamu ga annabawan Allah ubangiji ta'ala ya yi takkiran su yana yaban su da wannan matsayi na su bayin Allah ne wazkur abdana daud zal aidi innahu awwab wa wahabna li daud sulaiman ni'mal abdu innahu awwab wazkur abdana ayyuba iznada rabbahu anni massani ash-shaytanu bidurrin wa adab haka nan wazkur ibadana ibrahima wa ishaqa wa yaquba ulil aidi wal absar ubangiji ya kira su da bayinsa saboda babban matsayi ne wannan Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a ubangiji ya ce annabi isa da ake cewa ba Allah ba da ake ce masa Allah dan Allah ba bawa ba Allah ya ce lan yastankifa al-masih an yakuna abdan lillahi Al-Masihu Isa alayhi salam ba zai yi kamar ya zama bawan Allah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun kai har mala'iku waɗanda suke dab da ubangiji suke da kusanci da ubangiji ba za su yi kamar su zama bayin Allah ba don haka kalmar bawan Allah ba karamin matsayi bane Allah ta'ala yake zabar waɗanda ya so ya kira su da wannan shi yasa ubangiji ta'ala da zai yabi mu'mina yace wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna ce musu bayan Allah mai rahama saboda haka ka zama bawan Allah ba wato ba karamin matsayi bane shi yasa ya tabbata cikin sahih al-bukhari hadisin Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa la taquruni kama aqrat an-nasara isa ibn maryam inma ana abdullah fa qulu abdullah wa rasuluhu kada ku kuzuzuta ni wuce gona da iri wajen yabona wajen bani matsayi kamar yadda nasara suka yi wa Isa dan Maryam ni bawan Allah ne ku ce bawan Allah manzon sa ku ce bawan Allah manzon Allah wato wannan duk yabon da za ku yi min bai kai wato duk wani yabo da za ku yi min kai ku ce ni bawan Allah bane bai kai ku ce ni manzon Allah bane shi yasa Allah ta'ala ya zaɓi waɗannan kalmomi ya sa mana su a tahiyya duk sanda za mu yabi annabi sallallahu alaihi wa sallama da su za mu yabe shi ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu ba dadi ba rai saboda babu wani yabo da zaka yi masa sama da wannan dukkan wani yabo da zaka yi bai kai ka ce da shi abduhu wa rasuluhu in kai faɗi wannan to ka gama komai da komai da wannan Allah ta'ala ya kuzuzuta shi a irin wannan manya-manyan gurare wurin da ake magana Isra'il ke subhanallazi asra bi abdihi dan anuna cewa wannan ubudiyya mi kauya da yayi da saduda da maida al'amarinsa ga Allah da yi masa bauta da da'a ita ce ta kai shi ga wannan matsayi har aka yi Isra'il da shi saboda haka duk nasarar da kake so a gurin ubangiji wani agaji da taimako ba za ka same shi ba sai ta hanyar ka mi kauya ga Allah ka nuna kai bawan Allah ne yayin da ka nuna kai bawan Allah ne ka miƙa wuya ga Allah to ka samu mabudin cin kowace irin nasara ce da ita annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ci nasara saboda haka ba za mu wato wuce gona da iri ba wajen sifarta annabi sallallahu alaihi wa sallama da sifofin da suke na ubangiji idan muka yi haka to mun nuna rashin biyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wa sallama dan annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yadda ba kuma bai amince ba a dauki wata sifa ta Ubangiji a bashi, san da yana da yana tsakiyar sahabbansa tun lokacin da yaji sun yi wata kalma wacce take nuna cewa sun bashi wani matsayin Allah, to nan take zai zaka musu tsawa, nan take zai nuna musu ba su yi daidai ba, wanda zai ce ba sha Allahu wa shi'ta. Annabi ya ce aj'altani lillahi niddan qul ba sha Allahu wahda, in Allah ya so ka so. Annabi ya fusata ya ce ka mai da ni kishiyar Allah, ka mai da ni kini ga Allah, ka ce idan Allah ya so shi kadai, qul ba sha Allahu wahda. Bai kare shi ya ci gaba da abin da yake yi ba. Saboda haka wannan ita ce soyayya, shine girmamawa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Ka fada masa matsayin da Allah ta'ala ya yabe shi da shi a manya-manyan gurare, a manya-manyan munasabobi irin waɗannan, to ka fada masa irin wannan sunan shi ne ka yabe shi. Amma yayin da Busairi mai Alburda yake cewa da'ma da'atun nasara fi nabiyihim wa hukum bima shi'ta madhan fihi wa hadakin, ke cewa ka dai bar kakka fada abin da nasara suka fada dangane da Annabi sallallahu alaihi wasallama yadda suka fada wa annabin su, kakka fada masa kai haka, amma duk abin da zaka fada na yabo kawai ka fada. Wanda ta sa ya saki bakinsa har ya rika sifanta Allah, har ya rika sifanta Annabi sallallahu alaihi wasallama da wasu sifofi na Ubangiji ta'ala, yana cewa ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda huduthil hadithil amal, cewa ya kai mafificin halitta, ba ni da wani wanda zan je in nemi mafaka a gurinsa lokacin da wani gagarumin bala'i ya birka ko sai kai. Kaga wannan matsayi ne na Allah. Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama idan wani musiba ta taso ba shi ake kira, Allah ta'ala ake kira. Shi karan kansa idan wani abu ya taso masa Allah ta'ala ake kira. قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا قل اني لن يجيرني من الله احد ولن اجد من دونه ملتحدا. حتى الله تعالى yace ya fada, kace ni ban mallakar muku wani wata tutarwa ba ko wani amfani, sannan babu wani wanda zai tsare ni daga wani abin da Allah ta'ala ya kaddara mu. Lan yujirani min Allah ahad walan ajida min dunihi multahada, ko ba zan samu wani gurin da zan fake ba in ba gurin Allah. Sai yasa a addu'a sai yake cewa Allahumma la manja wa la malja minka illa ilaik, ya Allah babu gurin fakewa, babu gurin kuya daga gare ka sai dai zuwa gare ka. Shine Ubangiji wanda shi zai rarako ka kuma a gurin shi zaka kuya. Saboda haka shi yake da wannan qul inni la amliku li nafsi naf'an wa la darra illa ma sha Allah wa law kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khair wa ma massani as-su in ana illa nadhirun wa bashirun liqawmin yu'minun. Ubangiji yace kace la amliku li nafsi naf'an wala dharra, ban mallakar wa kaina cutarwa ko amfani ba, ban mallakar wa kaina amfani ko cutarwa ba, sai abinda Allah ya so. To na ita ce aqida ta tauhidi, amma ba abinda shi Busairi yake fada ba, Allah ya yafe masa, saboda asali ba malami bane ko ma tarihin sa haka, san wa malami bane, mawaki ne da yake yin waka ga sarakuna haka da masu wadata haka, ana bashi abin nan irin da yadda ka taso sha taso dan koyar su abin nan haka yake. So ba malami bane, Busairi biyu ne, akwai wanda yazo daga baya shi malamin hadisi ne, wannan yana nan sananne ne mai ithaful qiratul mahra bi zawaid al masanid al 10, wannan babban malami ne, dinda Busairi din sunan gari ne a cikin Masar, don haka duk wanda ya fito daga garin sunan shi ana ce masa Al-Busairi. To shi wannan mai Al-Burda, mai Nahjul Burda, mai Al-Burda ba shi ba cikin wasu malamai, wa ta karanta wani littafin hadisi ko wani littafin fiqh ko tauhidi an ce maka na mai Al-Burda ne, ba malami bane, mawaki ne. To kaga kuma mawaki fi kulli wadin yahimun, ko ina ma za su iya tabirkaniya abin da yazo bakin su za su fada, sai dai kuma in sun fada daga baya malamai su gaya musu cewa to wannan ba daidai kuka fada ba, in masu ji ne su karba, ko wanda ba su ji ne su ci gaba da abin da suke. Saboda haka wannan abin da ya fada ba daidai bane, ko ya ce wa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulubika ilma al-lawhi wal qalam, cewa yana daga cikin kyautarka ya rasulullahi duniya da lahira duka kyautarka ce. Allah kuma cewa wa inna lana al-akhirata wal ula lahira da duniya din namu kaga wannan ba daidai yayi ba haka nan yace wa inna wa min ulumika ilma al-lawh wal qalam cewa yana daga bangare na iliminka ilimin abin da yake cikin lawhul mahfuz to shi ma wannan duk abubuwa ne da Annabi sallallahu alaihi wa sallam bazai yadda da shi ba idan ya ji jariya kamar yadda yake cikin sahih bukhari wata yarinya tana yaban iyayenta da kakanninta tana fadar jarunta su lokacin jahiliya Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana shigowa sai take cewa wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi cikin mu ma akwai annabin da ya san abin da zai faru gobe yace kai bar wannan magana ko ma ki ci gaba da abin da kike faɗa na jarumtar iyayenki amma wannan magana fatta inda yabo ne Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba zai so ya haramta mata samun matsayin mai yabon Annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka domin kada a samu kada wani ya zata cewa ko wannan matsayi babba da Allah ta'ala ya bashi da bai taɓa ba mu wani bawa ba gabaninsa ko kuma ya ba mu wani bayansa a ɗauka cewa ko ya wuce matsayin ubudiyya ya kai matsayin uluhiyya ubangiji ta'ala sai ya bude maganar da kiransa bawansa dan ya nuna maka wannan shine ya kai shi ga wannan matsayin zamantowarsa bawan Allah shi ya kai shi ga wannan matsayin subhanallazi asra bi abdihi laylan min almasjid alharam daga masallaci mai alfarma na makka masallaci mai alfarma na makka shine masallacin da annabi ibrahim alayhi salam ya gina annabi ibrahim ya gina ka'aba akwai fili da ya kewaye ka'aba din a lokacin jahiliya kafin zuwan musulunci wannan fili ne sai dai qurayshawa da sun yi gidajensu a gurin kowa abin da kowace kabila sun yi rukunin gidajensu a gurin da kuma hanya da suke biyowa ta kawo su wannan guri na ka'aba wannan filin ka'aba din to wannan hanyar da suke biyowa ita ke kira al-abwab ce babu bani shayba ko babu bani saham ko babu bani tayyib ko babu bani hashim hanyar da suke bi ita suke kira babu wani lokaci kuma irin akwai wani abu a gurin sai a kira hanyar da sunan abu ce babu safa kaga safa sunan dutse ne to hanyar tana jikin dutsen sai ce babu safa amma ba wai gini ba ne a wancan lokacin ba zage yake da gini ba illa iyaka gidaje ne kawai suka makoce shi kowace kabila tana da inda take biyowa ta shigo wannan guri wannan fili a kusa da shi ma abin nan kusai ya gina darun naduwa wato kamar majalisa ce ta dattawa waɗanda suke shawarwari in wani abu ya taso kusa da shi wannan ɗaki mai alfarma to haka yake har lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam har annabi ya bar duniya zamanin sayyidina umar shekara ta 17 da bayan hijira sayyidina umar ya sa akai nasa akai katanga aka zage shi amma gabanin wannan fili ne kawai akai dai kawai a je a yi tawafi a yi sallah a tafi ba a zage yake ba to tun daga lokacin kuma sai aka shiga kuma kula da zagaye shi ko faɗaɗa shi har ya kai yadda yanzu kuke gani to wannan shine al-masjid al-haram a wancan lokacin ba sa kiran shi al-masjid al-haram kafin zuwa musulunci shi wannan gurin ba sa kiran shi al-masjid sai dai baitullahi al-haram baitullahi al-haram haka suke kiran sa ba sa kiran shi al-masjid to amma an kira shi al-masjid saboda guri ne da annabi ibrahim da ya gina yake cewa rabbana li yuqimus sala na gina wa musudan tsayar da sallah a gurin to da al-masjid shine makarin sujud wurin da aka yi sujjada aka yi bauta aka yi sallah sannan kirawo shi al-masjid kamar ana ubangiji ta'ala yana gaya mana cewa nan gaba zai zama al-masjid din ko da yanzu bai zama al-masjid ba to nan gaba zai zama al-masjid din saboda haka wannan suna ne da musulunci ya bashi al-masjid al-haram tun daga wannan lokacin ake kiran shi al-masjid al-haram amma gabanin wannan sai da shi baitullahi al-haram ba sa cewa al-masjid to daga al-qur'ani da ya fara sauka sai ya fara kiran fa wani waje haka shatar al-masjid al-haram sai suka fara jin sunan al-masjid al-haram to daga lokacin kuma sai ya zama haka da an ce al-masjid al-haram to ka san nan ake nufi ba wani guri ba ya zama kamar suna wanda yake al-alam ya kar zama kamar al-alam suna wanda zai nuna abu guda wanda aka sani shine wannan masallaci ce ila al-masjid al-aqsa zuwa ga masallaci mafi nisa المسجد الأقصى شيني ودى النبي يعقوب عليه السلام يجينا لوكتا النبي يعقوب شي يجينا برقريننا إبادة يجي إبادة لوكتا النبي داود شي بازو يجينا قرن النبي سليمان يعرف لنا هيكل لنسا قرن إبادة سا ورشيني أكرا المسجد الأقصى أنكراش الأقصى سبو دا ينا نيسا سوسي كان مكة دا شاب تبيع جميع أو كمين أبوكشي كثير وجو قوانا 40 fatake suke yi idan sun kama ya za su je daga Makka zuwa wannan guri kwana 40 suke yi to aka ce masa al masjid al aqsa mafi nisa kaga kenan akwai kenan wani masallaci mai nisa amma bai kai wannan ba kamar nan ishara ce zuwa ga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam masallacin annabi tsakaninsa da masallacin Makka akwai tafiya mai nisa saboda haka masjid ne shi ma mai nisa amma wannan al-Aqsa shi ya fi nisa saboda haka kaga kamar ayar tai faɗi sunayen masallatai guda biyu manyan tai ishara zuwa ga na uku da ba faɗe shi karo ba amma sabta na Qudus da cewa al-Aqsa ya nuna kenan akwai wani wanda yake mai nisa amma nisan sa bai kai wannan ba shi yasa ake amfani da afazu tafdid waɗannan masallatai guda uku masallacin Makka masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam na Madina sai kuma masallacin Baitul Maqdis shine Masjidul Aqsa su ne masallatan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a da gargari mutum ya ci damara ya dauki guziri da dogon tafiya don ziyarar wani guri mai alfarma in ba waɗannan gurare ba ce la tushaddu ar-rihalu illa ila thalathati masajid Masjidul Haram Masjidi hada wa Masjidul Aqsa ba a da gargari ayi tafiya mai nisa domin ziyarar wani guri mai alfarma mai daraja sai waɗannan gurare guda uku masallacin Makka da kuma masallacin Madina na manzo sallallahu alaihi wasallam sai kuma Masjidul Aqsa to da Masjidul Aqsa shi ma a wancan lokacin ba haka suke kiransa ba suna kiransa Masjid Iliya Iliya ɗaya daga cikin annabawan Bani Isra'ila ce Masjid Iliya amma daga bayan alqur'ani ya sauka ya kira shi da wannan suna al-masjid al-aqsa sai ya zama sunan sa ne da an ce al-masjid al-aqsa za a fahimci kenan wannan ake nufi ba za a kawo wani masallaci sabanin sa ba hadisi ya tabbata cikin sahihai hadisin Abu Dharr al-Ghifari radiyallahu ta'ala anhu ya tambaye annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wani masallaci ne aka fara ginawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa masallaci mai alfarma na Makka sannan ya ce sannan wanne sai ya ce sannan Masjidul Aqsa masallaci mafi nisa shine na Qudus sannan ya tambaye shi shekara nawa ne tsakanin gina wannan da wannan shi shekara 40 tsakanin wannan da wannan bayan annabi Ibrahim alaihi salam ya gina wannan sannan aka gina wannan wannan ya nuna kenan tun zamanin annabi Ibrahim isharar wurin take amma lokacin Yaqub shi ya fara sa farkon sashin sannan har zuwa lokacin da annabawan Bani Isra'ila suka zo annabi Dawud alaihi salam wanda ya kafa masarautar ta farko a gurin sannan kuma ɗansa Suleiman ya zo ya kara shi gina haikal wanda shine masallacin da suke ibada a gurin wanda gaba ya kai ta samun saboda laifukan Bani Isra'ila ana samun wasu suna kawo harare kamar da za mu yi magana nan gaba suna ta rurrushe gurin har lokacin da sayyidina Umar ya zo ya samu bayan an shigar da musulunci ya shiga Sham a zamanin sayyidina Umar ya zo ya samu gurin to ana ta zuba shara saboda akwai wata abin nan wata Kirista da ake kira Helena uwa take ga sarkin sarakuna na Rumawa a Constantine lokacin da suka karbi addinin Kiristanci ya zama tana tsananin gaba da Yahudawa yayin da ta shiga Qudus ta je aka nuna mata gurin da masallacin yake ta sa a karka zuba shara a gurin inda kuma yake kabarin aka ce mata nan ne kabarin Annabi Isa alaihi salam ta sa aka gina wata coci a gurin da ake kira Kanisatul Qiyama ai yanzu tana nan za ka ji ana kira Kanisatul Qiyama suna cewa a nan ne aka binne Annabi Isa kafin ya tashi wannan duk ba gaskiya bane amma dai su abinda suke fada kenan amma a gurin mu ba kashe shi ba ba soke shi ba Allah ta'ala ya dauka shi zuwa sama ne to amma su abinda suke fada abinda su suka zaci kenan ya faru Yahudawa sun kashe shi saboda haka suka je suka yi wannan tocin a gurin shi kira kanisatul qiyama to lokacin Abdul Malik ibn Marwan shekara ta 66 bayan hijira lokacin khalifancin Abdul Malik ibn Marwan shi yayi umarni aje a gina masallacin abin nan aje a gina masallacin Qudus aka je aka share wannan sharar da su abin nan wa Rumawa suka rika zubawa a gurin ne gaba ɗaya sharar ta rufe gurin gaba ɗaya an mai da gurin kawai koda ce inda ake zubar da shara sai aka share ya dora haiwa ibn Raja Raja ibn Haywa Raja ibn Haywa ɗaya daga cikin manyan malamai da musulmi cewa yake ya zama shi zai jagoranci sake gina gurin aka gina cikin shekara 7 daga shekara ta 66 zuwa ta shekara ta 73 aka gina wannan guri ya zama masallaci cikakke lokacin da aka ayat ta sauka ba a gina shi ba amma Allah shi ya kira shi ma al-masjid kaga nan ma ishara ce zuwa cewa akwai ranar da zai zama masallacin ginannen sosai ubangiji yayi wannan kaga cikin aya guda ubangiji ya saka wato isharori bayan abin da ayat take nuna a barogoro kuma har ila yau karkashin ta akwai ishara zuwa ga wani abu da zai faru kuma ya faru Masjid al-Haram a lokacin bai zama ginanne ba amma daga baya ya zama ginanne shi ma Masjid al-Aqsa a lokacin bai zama ginanne ba kusan shara ne ma a gurin amma daga baya ya zama ginannen guri aka gina wannan kubba din a zamanin Abdul Malik ibn Marwan wannan kubbatu sahra da ake ta kubbatu sahra ka ganta ana hotanta an kai masallacin Qudus za ka wata kubba shi kubbatu sahra to wannan duk lokacin Abdul Malik ibn Marwan aka yi wannan sannan ubangiji ta'ala ya sanya Isra'i ya fara daga Makka ya tuke zuwa Masjid al-Aqsa sannan kuma a dawo Makka in ka kula cewa shari'a ta Annabi Ibrahim alayhi salam wanda ita ce shari'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo da ita kuma ita ce shari'a da Annabi sallallahu alaihi wa sallam al-hanifiyya da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kira zuwa gare ta zaka Annabi Ibrahim shine ya gina masallacin Ka'aba shi ya gina masallacin Ka'aba sannan ƴaƴansa jikoke su suka gina Qudus Annabi sallallahu alaihi wasallam aka dauke shi daga masallaci mai alfarma na Makka aka kawo shi Qudus dan a nuna wa Qurayshawa karfar alaka da take tsakaninsa da Annabi Ibrahim alaihi salam cewa addinin da yazo da shi shine wannan addini sannan kuma da aka dauke shi aka kai sannan aka dawo da shi Makka kamar ana nuna maka cewa abinda Annabi Ibrahim yazo da shi Makka har ya gina wannan Ka'aba saboda shi shine ɗayan ta Allah sannan ya je ya shiga Qudus sannan gashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya kuma dawo da shi Makka saboda haka abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi shine shari'ar Annabi shine addinin Annabi Ibrahim alaihi salam shine millat Ibrahim wanda ita ce shine addinin da yake cewa ɗayan ta Allah shi kadai kada a haɗa shi da kowa sannan Allah ya ce allazi barakna hawlahu wanda muka albarkaci kewayensa wato dan a nuna cewa guri ne mai albarka ba ma shi gurin ba hatta abin da ya kewaye shi ma duk yana da albarka idan aka ce abin da ya kewaye shi ma yayi albarka to ina gare shi kansa garan kansa kaga ba a ce allazi baraknahu ba sai ce barakna hawlahu dan a nuna maka cewa albarkar da take cikin sa ba kadan bace tunda hatta abin da yake cikin gefen sa ma albarka yake shi yasa gaba ɗaya kasar Sham gaba ɗaya yankin Sham Allah ya albarkace su da ƴaƴan itatuwa da ba za ka same shi a ko'ina ba sai a can har yanzu a duniya ba inda suke da ƴaƴan itatuwa iri-iri na marmari kamar yankin Sham saboda addu'ar da Annabi Ibrahim alaihi salam ya yi musu li askantu min zurriyati biwadin ghairi dhi zarin turzuqahu min ath-thamarati ka azarta mazauna wannan guri da ƴaƴan itatuwa Allah ta'ala ya azurta su da itatuwa iri-iri sannan ga albarka da Allah ta'ala ya kawo na wannan masallacin a gurin sannan ga albarka ta Isra'il manzo Allah zuwa gurin ga albarka ta annabawa da suka rayu a gurin suka yi bautar Allah a gurin Annabi Dawud Annabi Sulaiman Annabi Isa Annabi Yahya Annabi Zakariya da sauransu duk wannan albarkatu ne da Ubangiji ta'ala ya sanya a gurin saboda Allah ta'ala ce barakna haulahu mun sa albarka a kewayensa. Anan za mu ga cewa dakin Ka'aba Ubangiji ta'ala da ya magana sa bai yi magana albarka ba, duk da cewa shi mai albarka ne. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil-alamin. Ubangiji ya sifanta shi da cewa mai albarka ne, amma Allah sai ba a sifanta shi da mai albarka ba, saboda su waɗanda ake magana da su sun san mai albarka ne, saboda haka ba buƙatar a tunatar da su. Amma masallaci na mafi nisa shi ne na Qudus, su dai Larabawa Quraisha ba su ma san wani albarkarsa ba, su kuma Yahudawa tuni sun watsar da abin, tuni sun watsar da abin da maganar albarkar gulin da sauransu ba su kula da shi ba. To shi ne Allah ta'ala sai ya sifanta Masjidul Aqsa da wannan albarka ɗin, ba wai dan cewa shi yake da albarka Masjidul Haram ba shi da ba, a Masjidul Haram yana da albarka, amma ita albarkar Masjidul Haram sananniya ce a gurin Qurayshawa da ake magana da su. Saboda haka sai aka ce allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, dan mu nuna masa, dan mu nuna masa. Kaga an dauke magana daga al-ghaiba an dawo al-khitab, can baya Allah yana cewa sarki ya tabbata ga wanda, kaga lamiri na mutum uku, lamiri na uku wanda yayi tafiya da bawansa, sai kuma aka dawo aka ce wanda muka yi albarka, sannan aka dawo aka ce linuriyahu, wannan salo ne na alqur'ani, ana daidaka caccan zalabiri daga lamirul mutakallim ya koma lamirul muqatab ya koma lamirul ghaiba, ce dan mu nuna masa ayoyinmu. Wannan Allah ta'ala yana faɗar hikimar da ta sa Allah ta'ala ya ɗauki Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da shi dan ya nuna masa ayoyinsa, ya ga ayoyin Ubangiji da idansa faro-faro a tafiyar da ya yi zuwa can da mi'raji da ya yi zuwa sama. Allah ta'ala ya nuna masa ayoyinsa, nuna masa ayoyinsa ya gansu ido da ido, zai kare ki duk da yana da yaƙini da labarin da Allah ta'ala ya bashi na waɗannan abubuwa. To amma gani da ido ba za ta daidaita shi da ji da kunna ba, shi yasa Annabi Ibrahim alaihis salam shi roƙa yayi rabbi arini kayfa tuhyi al-mauta, qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi, ka nuna min yadda kake raye matacce, in ji Annabi Ibrahim. Allah ce awalam tu'min, baka yadda bane, ce a na yadda na yadda, walakin liyatma'inna qalbi, dan zuciya ta kara nutsuwa, tun kara samun yaqini. To ka duba fifiko na Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Annabi Ibrahim, Annabi Ibrahim roƙaye, Annabi sallallahu alaihi wasallam bai roƙa ba aka bashi, saboda haka Ubangiji ya dauke shi ya je nuna masa ba tare da ya roƙa a nuna masa ba, ce linuriyahu min ayatina, dan mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu, innahu huwa as-sami'ul basir, lalle shi Allah, lamirin zai iya komawa ga Allah ta'ala, wanda shi ne aka buɗe maganar da tsarkake shi, subhanallazi asra, lalle shi Allah as-sami'u ne mai cikakken ji ne, al-basiru ne mai gani ne. Saboda haka yana jin irin fafatawa da kake yi da Qurayshawa da mutanenka akan wannan addini, su yarda da cewa daga Allah ne, yana ganin irin abin da suke yi maka na cutar da kai da sahabbanka akan ka ce su yi imani da Allah ta'ala, don haka sai ya yi maka wannan baiwa don ya nutsar da zuciyarka, kuma ya ƙara kafa hujja ga waɗannan mushrikai waɗanda suke faɗa da kai akan addinin Allah. Saboda haka as-sami'ul basir a nan zai iya komawa sifa ce ga Ubangiji. Wasu malaman suka ce innahu ana magana kan Annabi sallallahu alaihi wasallam, cewa huwa as-sami'ul basir, wato wanda Allah ta'ala ya nuna masa abinda ba kowa ya ji, yadda shi abinda ba kowa ya ji ba, ya kuma nuna masa abinda ba kowa ya gani ba. Kuma a salo na Al-Qur'ani galibi irin wannan aya ta rufe da irin wannan, zaka samu cewa yana komawa ga Allah ta'ala ne, saboda innahu huwa as-sami'ul basir, Allah lalle mai yawan ji ne, mai yawan gani ne. Saboda haka ya ji, ya ga duk abin da yake faruwa, shi yasa ya maka wannan baiwa, ya ɗaukaka ka da wannan ɗaukaka. Sannan Allah ta'ala ya ce cewa atayna Musa al-kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Isra'il, mun bawa Annabi Musa littafi waja'alnahu hudan li bani isra'ila, kuma mun sanya shi ya zamo shiriya ga ƴaƴan isra'ila. Alla tattakhidhu min duni wakila, muka ce da su kada ku riki wani abun dogara ba ni ba. Zurriyata man hamalna ma'anu, ya ku zurriyar wanda muka dauka tare da annabi Nuh, innahu kana abdan shakura, lalle shi annabi Nuhu ya kasance bawa ne mai yawan godiya ga Allah. Wato Allah ta'ala bayan yayi magana Isra'il da yayi da annabi sallallahu alaihi wa sallama, sai ya kawo kuma ambaton annabi Musa, wanda sau tari Allah ta'ala yakan hada ambaton annabi sallallahu alaihi wa sallama da annabi Musa, ko ambaton Al-Qur'ani da At-Taura, saboda kasancewar annabi Musa ya zo yayi gwagwarmaya wajen ya ganar da banu Isra'il addinin Allah, ya kuma ci nasara wajen kafa wata al'umma wacce ta ɗauko shiriya ta Ubangiji daga bayansa, su ne Yahudawa kafin su saki layi. Haima annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya kafa wata al'umma, ita ce Quraisha, Larabawa da ya samu a cikin wani yanayi na tagayyara, wani yanayi na rashin gata, ya tattaro su ya koyar da su addinin Allah har suka zama wani abu a duniya. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci nasara a da'awarsa, ya mulkushi abokan gabansa, haka nan shi ma annabi Musa alaihi salam ya ci nasara, ya karya abokan gabansa su ne Fir'auna da mutanensa. To wannan ta sa Ubangiji ta'ala yake haɗa wannan da wannan, cewa ataina Musa al-kitaba, mun ba wa Musa littafi shi ne At-Taura, waja'alnahu hudan li bani Isra'il, muka sanya wannan At-Taura ta zama shiriya ce, wannan littafi ya zama shiriya ne, wato mai shiryarwa ne ga banu Isra'il. Allah tattakhidhu min duni wakila, dan kada ku riki wani wakili, wato wani abun dogaro ba ni ba. Wato Allah ta'ala ya aiko annabi Musa alaihi salam da littafi wanda shine abin At-Taura, wanda a cikinsa akwai shiriya, a cikinsa akwai haske. Inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyuna alladhina aslamu lilladhina hadu, akwai haske, akwai shiriya a cikinta. Wannan haske da wannan shiriya Ubangiji ta'ala ya ce ya kawo ma wani Isra'ila su, domin kada su rike wani abin dogaro ba Allah. Allah tattakhidhu min duni wakila, sannan Ubangiji ya sake kira zurriyata man hamalna, zurriyata zai zama munada ne harfun nida mahzuf, ayya zurriyata man hamalna ma'anu, ya ku zurriyar wanda muka dauko su tare, muka dauko su tare da annabi Nuhu, wato zurriyar wadanda Allah ta'ala ya tsirar da kakanninsu, su ƴaƴa ne Ubangiji ta'ala ya tsirar da kakanninsu tare da annabi Nuhu alaihi salam. Annabi Nuhu alaihi salam, lokacin da Allah ta'ala ya ce ya dauki zurriyarsa da wanda suka imani da shi a cikin wannan jirgin ruwa, bayan Ubangiji ta'ala ya saukar da tufana ya cinye kasa gaba daya, su kuma Allah ta'ala ya zama su suka yi saura, waja'alna zurriyatahu humul baqin, muka sanya zurriyarsa ita ce kawai ta yi saura. To Ubangiji ta'ala ya yi wa annabi Nuhu wannan, saboda annabi Nuhu ya kasance mutum ne mai yawan gode Allah, mutum ne mai yawan maida al'amarinsa ga Allah, mutum ne mai yawan da'a ga Allah, sai Ubangiji ta'ala ya tsirar da shi daga azabar da ya kama mutanensa waɗanda suke masu butulci ga Allah. To anan kira ne zuwa ga banu Isra'il, kira ne zuwa ga banu Isra'il cewa su gode wa Allah irin ni'imar da ya yi wa iyayensu, ya tseratar da su daga ruwan tufana tare da annabi Nuhu, saboda annabi Nuhu ya kasance mai godiya. Annabi Nuhu kuma shi ne abul bashariya tsani, bayan annabi Adam shi ne kuma uban mutane na biyu, annabi Nuhu alaihi salam. Don haka ko dinnan zuriyarsa ne, tunda zuriyar Sam ne ibnu Nuhu, ko daga wannan tsakan kuka fito daga annabi Nuhu. To tunda har kun fito daga tsakan wani wanda yake godiya ga Allah, to kuma ku zama masu godiya ga Allah, ku zama masu da'a ga Allah, ku koyi da iyayenku, domin koyi da iyaye wata fitira ce da Allah ta'ala yake wa dan adam, yana son ya ga ya gaji mahaifinsa, ya yi koyi da mahaifinsa. To ku koyi da mahaifinku, musamman ma ga yadda yake, innahu kana abdan shakura, ya kasance bawa ne mai yawan godewa Allah. Ku tuna lokacin da Allah ta'ala ya halaka mutanen annabi Nuhu, ya halaka su da ruwan tufan, an gaya wa annabi Nuhu alaihi salam, قيل يا نوح احبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الله يا جاي مسا تشيوا الأمة ذات كسبيو akwai waɗanda Allah ta'ala zai saukar da albarka akan su zama masu albarka sune wanda su yi biyayya, akwai kuma waɗanda za su hantare bayan wannan gatar da Ubangiji ya musu, wato ana magana ƴaƴan su da za su zo baya za su fantare kuma azaba mai tsanani ta safe su. To anan ana gaya wa Bani Isra'ila, idan kun kasance masu godiya ga Allah, masu da'a ga Allah, to za ku zama cikin waɗancan da Allah ta'ala zai wa albarka, za ku zama daidai da mutanen annabi Nuhu wadanda ya tsira da su, don haka duk wata azaba ita zo Allah zai tsira da ku. Idan kuma kuka fandare, to za ku shiga cikin ɗaya bangaren, za ku zama kamar wadanda Allah ta'ala ya halitta, shine wa umamun sanumatti'uhum thumma yamassuhum minna azabun alim, da kuma wadanda za mu jiyar da su dani kadan, sannan kuma daga baya azaba mai radadi ta same su. To nan jan kunne ne Ubangiji ta'ala yake musu su zamo tare da mutanen kirki da godiya ga Allah idan azabar Allah ta zo sai tsira da su, kuma yadda tsiratar da iyayensu. Idan kuma su ya kama, to yadda aka halaka waɗancan, su ma ba aka halakan nan za ta same su. Duba da cewa lokaci ya yi, za mu dakata anan sai kuma gobe insha Allah. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ta'ala ya ba mu dada. Abinda muka yi na kuskure Allah ta'ala ya fi mana, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.